This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodiyoshe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Disamba shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 10 kenan a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Guinea da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Dakarun Iraki sun yi farauta mayakan ISIS yau Talata a birnin Ramadi bayan da dakarun gwamnati suka kwato wani muhimmin gini a birnin da ke yammacin ƙasar. Wani harin kuna bakin wake da aka kai garin Mardan da ke ƙasar Pakistan ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 18 da raunata wasu sama da 20.
To, kwanaki kaɗan bayan da hukumomin Najeriya ke ikirarin kassara ayyukan Boko Haram, sai gashi an samu ƙarin hare-hare a jihohin Borno da Adamawa. Ko me rundunar sojin Najeriya za ta ce game da hakan?
Yan kuna bakin wake a duk duniya baki ɗaya ko ƙasashen da suka ci gaba za ka irin abubuwan suna kara kuma na cikin abubuwan na ƙarin ainihin ƴan ta'addanci ko da an gudu kusan su ba da suna tafiya tunda bayan su suke sa ba su da wani abin da za ka gane su.
A jamhuriyar Nijar kuwa, iyalai da lauyoyin wasu 'yan jam'iyyar Modim Limana da hukumomi suka tsare a makon da ya gabata ne suke ci gaba da kokawa da wannan mataki. Muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jumro za ta gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran. Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Guinea da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Hukumar ta ce wannan ya zama wata gagarumar nasara cikin shekaru biyu da aka kwashe ana gwagwarmayar kawas da yaduwar cutar mai kisa wacce ta laƙuma rayukan dubban mutane. Ƙasar Guinea ta wuce kwanaki 42 ba tare da samun wani ko wata da suka kamu da cutar Ebola ba. Wannan ya sa ta zama ƙasa ta uku cikin waɗanda suka jijjigu da annobar bayan Liberia da Saliyu da ta samu nasarar rabuwa da yaduwar cutar mai kisa. Haka kuma wannan shine karo na farko da ƙasashen uku suka kawas da ainihin hanyar ɗaukar wannan cutar ta Ebola tunda aka samu ɓullarta a garin Gaikedu da ke wato ƙasar Guinea a shekarar 2013. Daraktan da ke gudanar da harkokin kawo ɗauki a hukumar kiwon lafiya ta duniya, Mr. Richard Brennan, ya kira wannan wata gagarumar nasara, amma ya yi gargaɗin cewa cutar fana iya sake ɓullowa.
Dakarun Iraki sun yi farautar mayakan ISIS yau Talata a birnin Ramadi bayan da dakarun gwamnati suka kwato wani muhimmin gini a birnin da ke yammacin ƙasar. Kwace garin Ramadi a watan Mayun wannan shekara wani babban abin kunya ne ga gwamnatin Prime Minister Haider Al-Abadi da kuma rundunar sojin ƙasar yayin da suka yi gwagwarmayar yakin kawar da mayakan. Amma bayan nasarar da suka samu jiya Litinin a hari na baya-bayan nan da aka kai don kwato garin Ramadi, Abadi ya sanar da wani wato a gidan talabijin cewa cikin shekarar 2016 za a fatattaki 'yan ISIS daga Iraki. Ya kuma ƙara da cewa birni mafi girma a ƙasar shine dakarun ƙasar za su mai da hankali a kai a yanzu. Dakarun Iraki tare da hare-haren mangamayyar ƙasashe da Amurka ke jagoranta da kuma mayakan da ke mara gwamnati baya sun dan samu turjiya sosai a kokarin da suke yi wajen kwato yankin, amma sun samu nasara cikin 'yan kwanakin nan. Dakarun kurdawa su ma sun samu nasarar fafarar mayakan a wuraren da ke arewaci da gabashin Mosul da dai wato suka yi inda suke takatsantsan wajen shiga yankunan da ba nasu ba.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kuna bakin wake da aka kai garin Mardan da ke ƙasar Pakistan ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 18 da raunata wasu sama da 20. Fashewar bom ɗin da ya faru a birnin da ke arewa maso yammacin Islamabad ya faru ne a kofar wani ofishin gwamnati da ke da alhakin raba katunan shaidar zama ɗan ƙasa da ake kira National Database Registration Authority. Mataimakin shugaban 'yan sanda na yankin Mardan, Sayyid Wazir, ya fadawa manema labarai cewa maharin yayi amfani da babur ne ya kuma yi damara da bamabumai a jikinsa yayin da ya afkawa kofar ofishin ya kuma kara da cewa jami'an tsaro sun gano gawa maharin za kuma su fara gudanar da bincike yanzu haka ba tare da bata lokaci ba ma'aikatan agajin gaggawa suka kwashe duk mutanen da suka raunata zuwa asibiti suka kuma rufe duk wata wato duk wasu hanyoyi dake zagayen inda wannan abin ya faru wasu shaidan gani da ido sun ce sun ga sassan jikin mutane warwatsa akan titi wasu da suka samu raunuka kuma na cikin mawuyacin hali a yanzu haka abinda ma ake fargabar cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya hawa Kungiyar Jama'atul Ahrar dai ita ce ta dauki alhakin kai wannan haran.
Kungiyar Kare Haƙƙin ƴan jaridu ta CPJ ta ce shekaran nan mai karewa ta 2015 na cikin shekarun da aka fi kashe ƴan jaridu a duniya. Kungiyar ta ce a cikin wannan shekara ƴan jaridu 69 aka halaka a ƙasashen duniya daban-daban. Wannan ya nuna cewa shekarar 2015 na cikin shekaru 6 da suka gabata waɗanda a cikin su aka kashe ƴan jaridu da yawan su ya haya 60. ƴan jaridu sun rasa rayukansu ta hanyoyi daban-daban ne wasu an halaka su ne a cikin yaƙe-yaƙe wasu kuma kaddara ta afkaka a kansu a kashe su yayin da suke kokarin dauko labarai daga wuraren da ake rigingimu a wannan shekara ma kamar yadda ya faru cikin shekaru 4 da suka gabata kasa sire ce a sahun gaba a yawan ƴan jaridu da ake kashewa aka kashe a shekarun nan ta 2015 inda aka halaka 13
Daga ƙarshe an yanke hukuncin ɗauri akan tsohon Prime Minister ƙasar Isra'ila Ehud Olmert. A yau ne babbar kotun koli ta ƙasar ta canja hukuncin da aka taba yanke mashi bayan da aka same shi da laifin cin hanci da karɓar rashawa. Sai dai kotun ta rage yawan zaman shi a gidan yari daga shekaru 6 zuwa shekara 1 da rabi. Olmert ya bayyana cewa yanzu hankalinsa ya kwanta tunda an cimma matsaya akan lamarin. Shi dai Olmert dan shekaru 70 kamar shekaru 2 da suka wuce ne wata kotu ta yanke mishi hukuncin dauri bayan da aka same shi da laifin karbar dubban daloli daga wasu kamfanoni dake neman kwangila aikin ginin gidaje a birnin Qudus. An ce ya aikata laifin ne lokacin da yake rike da makamin magajin garin birnin na Qudus kafin ya zama Prime Minister a shekarar 2006. Mr. Olmert dai shine shugaban Isra'ila na farko da aka taba daurewa a kurkuku a tarihin ƙasa.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya inda kwanaki kaɗan bayan da hukumomin ƙasar ke ikirarin sun gurgunta ayyukan ƙungiyar Boko Haram. Sai gashi an samu ƙarin hare-hare a jihohin Borno da Adamawa. Hararen da suka yi sanadiyar hasarar rayuka da dama. A wannan rahoto da za ku ji, Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin rundunar sojin Najeriya dangane da waɗannan hare-hare.
Bayan tashin bama-baman shekaran jiya a jihar Borno, ko a jiya ma sai da aka samu tashin bam a jihar Adamawa mai makwabtaka da jihar ta Borno, dukkaninsu da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A daidai lokacin da mahukunta a ƙasar ke cewar na dab da kawo ƙarshen aika-aikar masu wuta da ƙayar baya. Na tambayi kakakin headquarters tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ta wace fuska suke kallon wannan al'amari?
Ƴan kunan bakin maki a duk duniya baki ɗaya, ko ƙasashen da suka ci gaba za a ga irin abubuwan suna kara kuma na cikin abubuwan na tsarin ɗan ta'addanci ko da an duku sai su ga suna tafiya tunda ba yin suke sa ba ba su da wani abu da zaka gane su suna amfani da karamin yara karamin ƴan mata da sauransu suna shiga suna ainihin kashe kansu kuma su halaka wasu
shin me harkokin tsaron Najeriya ke yi akan wannan
muna kokarin mu tabbatar cewa shi kanshi mun gano yadda za a tsaya da shi kuma mun yi nasara kan haka
Brigadier General Rabi Abubakar kakakin harkokin tsaron Najeriya Hafsan sojan sama mai murabus Aliko Ɗan Rashid Harun kwararre ne a fannin tsaro
abubuwan da suke faruwa yanzu a jihar Borno da jihar Adamawa ko ma a ƙetare in ka san abin da ya faru a Homs a ƙasar Syria da kuma Afghanistan wannan abu na ƴan Boko Haram ba wai gwamnati ne kawai za ta dauka ita kadai akan cewa za ta kawo ƙarshen ƴan Boko Haram ba wannan yakin na kowa da kowa ne lokacin da aka interview da wata yarinya wanda ta fito daga wajensu ƴan Boko Haram din ai ta ce akwai wani ƙauyen da su ƴan Boko Haram din suke nan amma su mutanen suna jin tsoro su faɗa ma jami'an tsaro akan cewa aga wa'annan ƴan Boko Haram din inda suke ce ran Lahadi na yi interview da wani a nan wani gari wanda ake kira Bara a Gulani local government kenan a Yobe yake faɗa mini wallahi mutanen nan suna nan cikin jeji akwai wani garin da ake kira Zango akwai wani garin da ake kira Dumbulwa su waɗannan mutanen suna cikin jeji ba wai gwamnatin tarayya ba ta yi kokari ta tarwatsa wannan mutanen bane ta tarwatsa su amma shin ai akwai inda jami'an Najeriya ba za su iya zuwa wurin ba
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mugare gade mai gina la mai mugunta to mugare gade mai gina la mai mugunta ni dai tsolo na Allah sarki kan nan tsolo na la mai mugunta mugare gade mai gina la mai mugunta mugare gade mai gina la mai mugunta mugare gade
to har yanzu dai muna arewa musu gabashin Najeriya ne inda wata kotun dauka kara ta jaddada matsayin da kotun dake sauraron korafe-korafen zabe ta dauka na soke nasarar da kakakin majalisar dokokin jihar Taraba Abel Peter Daya na jam'iyyar PDP ya samu zaben da ya gabata daga yau daga rahoton da wakilin mu da Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
shi ma kakakin majalisar dokokin jihar Taraba ya garzaya kotun dauka kara ne dake zama a Yola domin kalubalantar soke zabensa da kotun zabe tun farko ta yi a Jalingo inda kotun ma ta bukaci da sake zabe a wasu mazabu na mazabansa to sai dai kuma a yanzu tuni ma cece kuce ta kaura tsakanin jam'iyyar APC wanda ta samu nasara a kotun da kuma yan bangaren PDP inda shugaban jam'iyyar APC a Taraba Alhaji Hassan Jika Addo ke zargin cewa sun bankado wani kuli da NPDP ke yi game da wannan zabe da za a sake
an yanke hukunci cewa yawan kuri'un da aka yi magana a tribune shine aka aya aka dinginar da shi amma an tabbatar da wannan akwatunan guda takwas din nan za a sake zabe kuma shi ya sauka shi ba dan madalisa bane bendantara zuba kakakin madalisa
to sai dai kuma a martanin da mai da wani kusa a jam'iyyar PDP wanda shi ma dan asalin yankin ne kuma har ila yau shine ma hadimin gwamnatin jihar ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya fa musanta wannan zargi da jam'iyyar APC ke yi
nemi jama'a su ba su zabe ba wai za su zanna kawai suna zance zancen da ba kai ba gindi ba yaushe ma muka fara campaign ai mutanen mu ne sun je sun za su zabi members to in su suna neman jama'a su je su nemi jama'a ai ba rufe hanya don kada mutum ya je ya nemi jama'a ba ba maganar zargi a ce ana zargan mutum yana ba da kuɗi ana zargan mutum yana intimidating wani ba a'a ba wannan ba su zo su je ai APC chairman yana from that constituency ta haka su je su yi campaign su nemi jama'a su ba su zabe ai zabe yana hannun talaka ne ai talaka ne za su ba da zabe idan ka ba mutum kudi in ma bai so ka ba ai ba zai zabe ka ba ta haka ka gani zargin da suke yi ba su da tushe su dai kawai suna zargin da ba su san menene ma suke magana a kai ba
ta ina batun cewa kun razana da batun wannan zabe da za a sake na kakakin majalisa
razana ta waya su ne dai suka razana tun da sun fara zargi idan baka razana ba za ka fara zargin mutum a kan abin da babu ne
kawai yanzu dai tuni rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta ce ta kimtsa domin zaben da za a sake inda ku ta gargadi 'yan siyasar jihar ne da su shiga taitayinsu CP alkali Shaba shine kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba
gaskiya yanzu dai kam ranan nan ne ma muke jira amma kam akan yanzu mu riga mun shirya batun wannan judgment date din nan ne ba mu samu ko ba amma mu riga mun shirya in Allah ya da abin da ya faru da na ganin mu riga mu yi wannan maganin abin da za mu yi masa shine mu dinga ja musu kunne cewa ba da wani amfani abin da yake ciki shine wanda dai bai yarda da shari'a da aka bar ba yana da yanci da zai je gaba kuma
kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba kenan CP alkali Shaba wanda kuma kawo yanzu kotun daukar karan ta ma umarci hukumar zabe INEC ne da ta saka ranar da za a gudanar zaben a 'yan kwanaki masu zuwa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko PDP za ta kare kambunta ko kuma a'a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda iyalai da lauyoyin wasu 'yan jam'iyyar Modem Lumana da hukumomi suka tsare a makon da ya gabata suke ci gaba da kokawa da wannan mataki da gwamnatin ta dauka yayin da ake tinkarar zabukan gama gari a kasar ta jamhuriyar Niger daga mai ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani
Daga cikin waɗanda ke tsare yanzu haka akwai ɗan majalisar dokokin ƙasa na reshen Tawa Ali Babati da kuma Saini Mereda na reshen Yamai da Sani Bala na Maradi da Umar Mumuni Dogari da aka kama lokacin da yake shan mai a wani gidan man birnin Yamai, sai kuma Isu Isaka na reshen Tilaberi wanda mai ɗakinsa Madam Isuhu Hashiya Fatima ta ce har yanzu bata samu ganin mijinta ba.
Des hommes civils sont venus arrêter mon mari.
Ta ce wasu jami'ai ne cikin farin kaya suka zo har gida suka yi awon gaba da mai gidana. Na buga wayarsa ba ta shiga. Na je ofishin 'yan sandan farin kaya baya nan. Na je dukkan wasu caji ofis ɗin birnin Yamai da ofishin 'yan sandan yaƙi da ta'addanci. Na kuma je ofishin 'yan sandan yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma makarantar horar da 'yan sanda. Duk inda na zagaya an ce da ni baya nan. Ina fatan za a sallame gidana ya dawo cikin iyalinsa. Su malayoyin da ke kare waɗannan 'yan siyasar da aka kama sun sanar cewa duk wani yunkurin ganawa da su ya citira lamarin da ya fara ingiza masu kare haƙƙin ɗan adam tsoma baki. Saboda la'akari da take wasu dokokin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattaba hannu a kansu. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta INDDH Farfesa Jibril Abarshi na mai damuwa a kan faruwar irin wannan al'amari a wata ƙasar demokuraɗiyya.
A cikin wannan ƙudurin an nuna cewa ya kamata mutum in an tuhume shi da wani laifi, cikin gaugawa a faɗa mishi dalla-dalla minana allahin da an ka tuhume shi da shi. Wannan ƙudurin ya bada cewa ya kamata mutum an ka tuhume shi da wani laifi a bashi sukuni ya gana da lauyan shi. Banda wannan, akwai wata yarjejeniyar Yumowa, ita ma wadda ta shahi ta yadda aikin aboka, wadda a cikin ayata ta biyar ta nuna cewa maza an kire mutum wato hukuma ta tsaida shi, to cikin wannan lokacin shina da 'yancin shi gana da aboka ɗin shi. Kenan in akwai waɗanga ƙudurorin da Nijar ta sa hannunsu har ma waɗansu ƙudurorin tamkar wato dokar tsarin mulkin ƙasa suke, ta yaya ne irin wagga take faruwa?
Ko da yake hukumomin Nijar ba su fito fili suka sanar dalilan kama waɗannan 'yan adawa ba, masu lura da al'amarin yau da kullum sun ce bisa la'akari da tambayoyin da wasu 'yan sanda suka yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamma Amadu a gidan yarin Filinge a makon da ya gabata, ba tantama matakin na da alaka da binciken da aka kaddamar kan yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu Muhammad ya ce gwamnatinsa ta murƙushe a tsakiyar Disamban nan da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu agogon muna cewa karfe 10 ne da kusan minti 18 a nan birnin Washington DC. Yanzu haka yanayi yana nuna maki 47 ne, an kuma tashi ne da ruwan sama. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki, assalamu alaikum, barka da warhaka. A ci gaban tattaunawar da nayi da shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola, mun tabo batun dumamar yanayi. Ko da yake har yanzu manoma da yawa suna kokwantan wannan al'amari na dumamar yanayi. To amma duk da haka, na tambayi Alhaji Anas Umar Yola ko su sun yarda da cewa wannan matsala ta dumamar yanayi akwai ta ko kuwa.
Kamar yadda kika faɗa, wannan abu ne wanda duk mai aikin gona shi yake ganin wannan yanayi na dumaman yanayi a zahiriya ba diliya ba. Mu yanzu misali mai noman rani shi yake ma da wannan kukan, domin duk lokacin da aka ce maka jejin da kake ciki, abunda kake amfana da shi, bishiyoyin da suke kewaye da kai, su kansu wannan bishiyoyin rahama ne ga wannan amfani da kake nomawa. Inda yake da bishiyoyi da inda bai da bishiyoyi, in kuka yi noma za ku samu bambanci daga lokaci zuwa lokaci dalilin rahama da yake jikin wannan bishiyoyi. To amma sai da mana cewa da talauci da kuma rashin kulawa na musamman wa al'amarin talaka na Najeriya ko na arewacin Najeriya yake sawa jejin makanta itatuwan jejin ba a barin su zai zama cewa ana yanke itacen ana yin ana hura wutan girki da shi ana yin gawayin wuta ana yin kaza to amma in aka kara sauka ga wannan abubuwa na kero da kuma samar da gas to in akwai ana samar da wayan abubuwa din su kansu suka rage dumaman yanayi sannan kuma in aka samu ragowar dumaman na yanayi din mu muka fi kowa maraba da shi mu muka fi kowa samu sassauci akan abunda mu muke yayi zama shine sana'armu wato harkar noma kenan musamman ga ce muke harkar noma lani jajin kanta a bushe take sai kai da kake nemo ruwanka zuba a gonanka inda take samu rama ko take samu sanyi nan ne zaka samu duk abun da yake majejin yake temperin wannan gonan shi yasa a lokaci akai akai muke feshin magungunan kwari saboda wurin suka ga kore wurin za su ta zuwa to kin ga in mun samu magance wannan matsala na dumaman yanayi gaskiya mu muka fi kowa murna
yau Alhaji Anas ai wannan matsala ta dumaman yanayi ta shahi ma yadda damana ke zuwa da ruwan sama ke zuba zaka ga da inda aka saba samu ruwa da yawa yanzu ba a samu inda kuma da ba a samu sai kaga an samu ruwan har yayi ambaliya
eh lalle lalle wannan haka ne kaman anan ma Bauchi mun kusa ko a ce mun samu irin wannan yanayi din wanda anan Bauchi ba nan ba mu fara noman damina da wuri ba sannan ganin cewa ruwan bai sauka da wuri ba kuma wasu daga ciki ma akwai wanda amfanin gonan nasu ya zama ruwa ya masa kadan saboda ana tunanin ruwan bai sauka da wuri ba sai ana ganin kaman wai fari aka samu a sai yanayi ne daga Allah kuma yanayi ne wanda part of daga cikin shi dumaman yanayi din sai zama na cewa an samu hasare daiwa daga ƙarshe wanda amfanin su bai kai ba dalilin wannan rashin samuwar ruwan sama akan lokaci wannan kuma shi ma yana daga cikin abun da dumaman yanayi din yake samarwa wanda in a ce damina ya samu yayi nisa to zai zama na cewa shi amfanin da mai noman rani ma zai noma zai samu sassauci saboda gulabe da duk inda ya kamata ruwan ya tsaya yana nan sannan ruwan bai nisa ga kasa ba wanda in ka ba da amfanin ka ruwa kwana biyu uku sai ka saki ba ruwa sakamakon akwai sanyi zaka iya sati daya ko kwana goma ko fiye da haka wannan duka abu ne wanda yake daga cikin wannan yanayi na dumaman yanayi
kuma musamman ku da kuke noman rani kamar kun ta'allaka ne akan tafkuna ko kuma haka rijiyoyi zaka ga saboda wannan matsala ta dumaman yanayi akwai tafkuna da koguna kamar muka dauki tafkin Chadi zaka ga sun kahe ruwan yana tsotsewa a hankali kuma rijiya ma inda da aka saba kamar a haka ba da nisa ba yanzu sai an yi dogon tono sannan a samu ruwa duk kuna cin karo da irin waɗannan matsaloli da dumaman yanayi da canjin yanayi ke haihuwa
wallahi muna karo da su kamar yadda nake ce miki tunda ni shugaba ne na jaha duk kowane kananan hukumomi ina da samun koke-koken su ina kuma samun complaint yanayin aikin su da suke tafiyarwa anan Bauchi in muka dauki Bauchi ta Zakiya abinda ya shafi Darazau Damban Misau da Warji to wannan wurare din musamman Darazau Damban Misau suna da wannan matsala na dumaman yanayi wanda ruwan su yakan tafi nesa tunda su ba dam suke da shi ba yawanci suka yi amfani ne da ainihin borehole banda ita Misau ne akwai Maladumba dam wanda wasu manoma suka dan yi amfani da shi amma yawanci dai sukan toni borehole ne
idan Allah ya kai mu rana ta yau Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi zai ci gaba da bayani akan irin matsalolin da suke huskanta saboda dumamar yanayi yanzu a madadin shi da wanda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fata alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kadan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ba za ku so a ba ku labari ba.
To madalla a gaida Halima Jumrau yanzu ga Abubakar Junaidu da kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko na Saidi Saidu Daura ne kace hakika abubuwa da dama sun faru a wannan shekarar mai karewa a bangaren yan jarida wasu sun rasa rayukansu wasu kuma sun fuskanci matsin lamba daga hukumomi da gwamnatoci dan haka muke fatan Allah ya kara tsare mana ku yan jarida don ku ne fitila mai haska mana duniya ta hanyar sanar da al'umma abin da duniya ke ciki hakika dimbin yan jarida wato kunnuwan gari ne suka rasa rayukansu a lokacin da suke kan aikin su wajen nemo wa al'umma labarai hakan kuma ya faru ne sanadiyar rashin ingantaccen tsaro da ba a baiwa kunnuwan garin sako daga Haruna Muhammadu Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Mustafa Lawal Bakare Daura da Alin Kano Daura cewa suka yi Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musifa na yan Boko Haram da masu kunar bakin wake a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya Assalamu alaikum VOA Hausa wannan matakin da kungiyar daliban musulmi ta dauka na fadakar da dalibai aibin fadawa cikin tsaron ra'ayin addini hakika wannan abun yabawa ne ganin yadda ta'addanci ya bazu a duniya inji Ismaila Ahmed Yalwa Unguru jihar Yobe dakile yunkurin wasu yan kunar bakin wake da rundunar sojin Najeriya ta yi na wasu da suke kokarin kai hari birnin Maiduguri abin ayaba ne ganin yadda sojin kasar mu Najeriya suke aiki tukuru babu kam hannun yaro inji Sani mai langilange da malam ango malamin makaranta ya wuri daga karshe sai wacce ta fito daga Shamsu Habibu Azali da Abubakar Sa'ad Ganye suka ce yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na dibar yan kato da gora aikin soja yayi daidai ganin yadda suka sadaukar da rayuwarsu wajen yaki da yan kungiyar Boko Haram da kashe nake fatan za a yi taka tsantsan wajen daukar nasu dan gudun kar a yi kitso da kwarkwata
madalla ga da Abubakar Junaidu yanzu ga wannan sakon
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryen mu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu kaitarwa a talabijin. Muna farin cikin fada muku cewa mun fara nuna shirye-shiryen mu na taskar VOA a talabijin. Kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Da fatan za ku kasance tare da mu yanzu ga muryar Dauda da labarai a takaice.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Hukumar ta ce wannan ya zamo wata gagarumin nasara cikin shekaru biyu da aka kwashe ana gwagwarmaya kawas da yaduwar cutar mai kisa wacce ta laƙuma rayukan dubban mutane. Dakarun Iraki sun yi farauta mayakan ISIS yau Talata a birnin Ramadi bayan da dakarun gwamnati suka kwato wani muhimmin gini a birnin da ke yammacin ƙasar. Kwace garin Ramadi a watan Mayun wannan shekarar wani babban abun kunya ne ga gwamnatin Prime Minister Haidar Al-Abadi da kuma rundunar sojan ƙasar yayin da suka yi gwagwarmayar yakin kawas da mayakan. Wani harin kuna bakin wake da aka kai garin Mardan da ke ƙasar Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 18 da raunata wasu sama da 20. Fashewar bom ɗin da ya faru yau a birnin da ke arewa maso yammacin Islamabad ya faru ne a kofar wani ofishin gwamnati da ke da alhakin raba katunan shaidar zama ɗan ƙasa da ake kira National Authority.
Masu haro abin da suka kenan a cikin shirin namu yanzu sai kuma da dare da izinin Allah za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da kuma Des McConnell da bada umarni. Sai injiniyan mu Mr. Cornelius Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashi Hausa na Murya Amurka amma kada ku nisa ga Maryam wato ga Hajja Halima da Jamila da shirin yau da gobe.